sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Bakiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 30 ga watan Maris din shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
To baba, ga kanin labaran. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya, Rafael Grossi, ya ziyarci tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia da ke Ukraine jiya Laraba. Kasar Saudiya ta amince da shiga kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a matsayin abokiyar tattaunawa. Shugaba Joe Biden ya buɗe taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a jiya Laraba, inda ya alƙawarin cewa Amurka za ta kashe dala miliyan 690 a shekara mai zuwa.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta ce ta bankaɗo wato wani shiri da wasu suke yunkuri na hana rantsar da shugaban ƙasa. Bayan haka kuma za ku ji cewa to za ku ji yanda masu sharhi ke kallon wannan batu, inda muka tattauna da Bulama Bukarti, wato lauya mai sharhi akan harkokin yau da kullum.
Tunda a shirya ya taru da waɗanda ke kokarin shi wannan abubuwa, to kamata ya fara ɗaukar mataki na hukunta su saboda cin amana kasa ɗin suke so su yi a tofar samu a irin duniya, kuma duniya ta wuce da wannan tsari ba.
To har yau dai bari mu kawo muku abinda Bulama Bukarti yake faɗi.
Zagon ƙasa ne ga ƙasa idan ka ci wato za ka tada tarzoma har a kasa rantsar da wanda za a rantsar, wato wanda aka ayyana cewa ya ci zaɓe.
Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdu za ta gabatar. Albarkacin watan Ramadana za mu kawo muku karatun Alƙur'ani, amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu fashe-fashe da suka auku da sanyin safiyar jiya Laraba sun girgiza birnin Melitopol da ke kudancin Ukraine da Rasha ta mamaye, kamar yadda wani jami'i mai goyon bayan Rasha ya bayyana. Ukraine dai bata ce komai ba game da harin, amma gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa. Kasar Sweden ta gayyaci jakadar Rasha bayan ya ce kasashen Sweden da Finland za su zama waɗanda za a auna da hari muddin suka shiga ƙungiyar NATO. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya, Rafael Grossi, ya ziyarci tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia da ke Ukraine jiya Laraba. Grossi ya bayyana fargaba game da yiwuwar bala'in nukiliya a yayin faɗa a yankin. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce Rasha ta fara atisayi da makami mai linzami na Yars mai cin dogon zango da jami'ai 300 da kuma na'urori 300. Masu taimakawa alkali na Manhattan da ke binciken kuɗin toshiyar baka da aka biya a madadin Donald Trump na shirin duba wasu batutuwa a mako mai zuwa kafin yin hutun makonni biyu kamar yadda aka tanada tun a baya. A cewar wani wanda ke da masaniya kan lamarin, wanda ya nemi a sake sunansa a jiya Laraba, wannan na nufin kenan kaɗa ƙuri'a kan ko a tuhumi tsohon shugaban ƙasar da alama ba zai yiwu ba sai ƙarshen watan Afrilu aƙalla. Hutun wanda aka tanada tun da farkon lokacin da kwamitin ya gudanar da taro a watan Janairu ya zo daidai da hutun farkon bazara da Easter da Passover ga makarantun gwamnati na birnin New York. Kasar Saudiya ta amince da shiga kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a matsayin abokiyar tattaunawa, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito a jiya Laraba, lamarin da ke nuni da kusantar dangantakar siyasa da ƙasar Sin. An kafa kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a shekara ta 2001 a matsayin kungiyar siyasa, tattalin arziki da tsaro don zama kishiyoyin cibiyoyin ƙasashen yammacin duniya. Bayan ƙasar Sin, mambobinta takwas sun haɗa da India, Pakistan da Rasha, da kuma ƙasashe huɗu na tsakiyar Asiya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan da kuma Tajikistan. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya rawaito cewa Majalisar Zartarwar Saudiya ta amince da hakan ne a zaman da ta yi a ranar Talata ƙarƙashin jagorancin Sarki Salman. Ta ce matakin zai baiwa gwamnatin Saudiya mai mazauni a Riyadh matsayin abokiyar tattaunawa a ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai. sauran kasashen da ke ko matsayin ƴan kallo ko matsayin abokanan tattaunawa sun hada da Masar, Iran da Qatar.
An ji ma kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan hukumar tsaron farin kaya a Najeriya wato DSS ta bankaɗo wasu kulle-kulle da wasu 'yan siyasa ke yi na yunkurin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ta hanyar shirya zanga-zanga da amfani da kotu da 'yan jaridu. Kakakin hukumar Dr. Peter Afunaya wanda ya bada wannan sanarwar ya ce hukumar DSS tare da sauran jami'an tsaron kasar za su tabbatar da shugaba mai ci yanzu ya burinsa ya cika na mika mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023. Malam Ibrahim Katsina tsohon darakta ne na hukumar DSS kuma mai sharhi akan harkokin tsaro ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa tsokaci akan wannan batu da bayani da DSS ta yi.
Wani mataki daga DSS ta yi a kan ɗaya ba ne kuma a ba ta goyon baya. Ka san akwai 'yan afasa na rasa, kowa ya rasa, wato suna kicin anti-establishment forces. In ba su samu ba to kowa ba ka da ya samu suke wannan kokari. So kaga wannan mataki da DSS ta ɗauka, kamata duk jami'an tsaro a haru da kuma dukkan waɗanda ke ganin demokuraɗiyya ita ce su goyon baya, to a ba DSS goyon baya a taimaka an tsare mutuncin ƙasar nan saboda ba wani dalilin wata interim government. Wannan mataki a harkar tsaro abinda ya kamata a ƙara ƙarfafa mashi, kuma shi ne in kun ya ji tiyasira tunda a Siriya ya tauni duk waɗanda ke ƙoƙarin shi wannan abubuwa, to kamata ya fara ɗaukan mataki na hukunta su saboda cin amana ƙasa ne suke so su yi a tobar ta ma yadda duniya, kuma duniya ta wuce da wannan tsarin nasu. So wannan matakin da DSS ta ɗauka a harkar tsaro a mahanga ta gaskiya shi ne abinda ake cin ya kamata ba shi goyon ba kuma a ƙarfafa don mu tabbatar cewa demokuraɗiyya ta tsaya a ƙafafunta a Najeriya, kuma an tsare mutunci shi shugaban ƙasa, an cika alƙawari, an miƙa mulki ga wanda Allah ya sa aka zaɓa, alhamdulillah.
Amma irin wannan gwamnati da ta riƙon ƙwarya, ba ka ganin wata hanya ce ko hikima ce na cewar a samar da zaman lafiya a baiwa waɗanda ke kuka cewa ba a yi gaskiya da adalci ba a wurin zaɓen nan domin shari'a ta yi aikinta?
Ita demokuraɗiyya duk duniya ba inda ake yin ta ba ƙorafi, kuma ko a Najeriya tun lokacin zaɓen su ta fara ganewa haka aka yi, har aka zo na su shagari, har aka zo wanda ake ciki yanzu. So ita demokuraɗiyya ai dama abin da ake so, idan ka ga baka samu sakan ne ya sa baka samu ba, wani mataki kuma kamata ka yi. Wato wata dubara ce suke so su, idan sun ga cewa sun suna ganin abin da su rata ba samu ba, to bari a tobar ta sakan din ba. Ba maganin interim government ba shi, maganin ai abin da ya dace ne ka samu ta zauna lahiya duniya ta gamu da mutunci. An wuce tsarin wannan, kuma yanzu wata fita da ke akwai a ƙasar nan, ta ji a ita sanarwa ta ce wasu ke ƙoƙarin suke kiro fitinar da babu ita. Duniya ta ga an yi zaɓe lafiya, an gama lafiya cikin mutunci, kuma kowa ya ba ta mai abin yi abin da ya kamata ne. Fata Allah ya sa wannan gwamnatin da za ta wuce zai mana alheri da stabilizing ƙasarmu, Allah kamu na rufe mu zauna lafiya, abin da ya kamata ya kenan. Amma interim government kuma ya san a kamar mai kai wa jinta problem a interim government. Saboda ka wannan tsarin da ya san su ɗauka Malam Umar abin ayaba ne, kuma abin a bata goyon bayan, kuma abin ƙasar nan ta tashi a ta wani wake zai na iya zanga-zanga, ai kowa ma yana iya tashi. So mu tana zanga-zanga bai taso a yanzu, abin da ya kamata a taimaka a goyon gwamnati a ga an hanyar tara mulki ga waɗanda aka zaɓa cikin mutunci, hankalin kwana kwanta.
Kana ganin gargaɗi irin wannan da DSS zai iya tasiri ba lallai sai an kamo mutanen da ake da bayanin cewa suna kitsa wannan lalatar a cikin Najeriya ba?
A wannan shi ne mataki na farko, shi ne ake cin rigakafi kuma kuna riski ya tsira, wato kifi na garin kan da ja koma. Daga nan in suka ci gaba, dole tun da ana da bayanin kansu, ai ba muna gane su, dole ka yana kokarin shi nan gidan kauta, ai sai kamata ka wari suna mana shi, ta nuna mai kasa abin da ke ci. Wannan matakin da dai sun ce abin ne wanda dama na rigakafi dama ita ake take nan, ta kokarin prevention abin da zai kawo mu kasa matsala. Mutane ka ta dole sun mataki sai fata Allah ya taimaka mata, kuma taimaka mu kasan mu ta zauna lafiya. Amma wannan abin da ya bani kuma abin ya yi daidai, muna fatan kasan mu za ta zauna lafiya insha Allah.
Malam Ibrahim Katsina kenan tsohon daraktan hukumar DSS a tattaunawarsa da Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Shugaba Joe Biden ya bude taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a jiya Laraba, inda ya alkawarin cewa Amurka za ta kashe dala miliyan 690 a shekara mai zuwa domin bunƙasa shirye-shiryen demokuraɗiyya a faɗin duniya. Biden ya ce, muna kyautata halin da ake ciki a nan, kamar yadda muka saba faɗa, muna kan wani matsayi a tarihi a nan. Lokacin da shawar da muke yankewa a yau za ta shafi yanayin duniyarmu na gomman shekaru masu zuwa na tabbata. Fadar White House ta lura cewa Amurka musamman tana son sanya fasaha ta yi fa’ida ga demokuraɗiyya, ba ta yi illa ga demokuraɗiyya ba. Haka zalika, Prime Ministocin ƙasashe takwas na Turai sun sanya hannu kan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugabannin manyan kamfanonin sadarwa na zamani, inda suka buƙaci su ƙara ƙaimi wajen daƙile yaɗa labaran ƙarya a dandalinsu. Daga ƙarshe, a jajiberin ganawarta da shugabar ƙasa mace ɗaya tilo a Afirka, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa jiya Laraba cewa samun ƙarin mata kan karagar mulki wani muhimmin mahaɗi ne na ingantacciyar demokuraɗiyya. Ganawar tana zuwa ne a daidai lokacin da fadar White House ke gudanar da taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a birnin Washington. Harris ta ce lafiyayyen tsarin demokuraɗiyya ya kamata kasancewar mata a madafin iko ya zama ruwan dare gama gari, ba wani abu da ba a saba gani ba da ke zama wani abin labari kamar yadda hawanta ya kasance. Yayin da take shirin ganawa da shugabar ƙasar Tanzania Samia Suluhu Hassan a yau Alhamis, ta yi magana da mata 'yan kasuwa da shugabanni a babban birnin ƙasar Ghana, inda ta yi shelar bayar da tallafin sama da dala biliyan ɗaya don kamfanoni masu zaman kansu don ciyar da tattalin arzikin mata gaba ɗaya.
A gaida Baban Leɗe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, akan wannan batu da hukumar DSS ta bankaɗo na wasu 'yan siyasar Najeriya da ke yunkurin hana rantsar da zababben shugaban ƙasa ta hanyar amfani da kotu da kuma shirya zanga-zanga da ma amfani da 'yan jarida. Abokin aiki na Baballe ya tattauna da Bulama Bukarti, wani lauya mai sharhi akan harkokin yau da kullum wanda ya mana fashin baki, ga dai tattaunawar tasu.
To, Audu Bulama Bukarti sunana.
To, akwai wata takarda da hukumar farin kaya ta Najeriya ta fitar, inda take magana cewa akwai wasu suna kitsa wata makarkashiya ta kafa gwamnatin riƙon ƙwarya, duk da bayan ko tun kafin ma a gudanar da zaɓe da bayan an gudanar da zaɓe ake ta samun wannan raɗe-raɗe. Amma ya kake kallon wannan zai iya kawo tasgado a harkar demokuraɗiyya a Najeriya?
To, gaskiya wannan sanarwa da ita hukumar DSS ta fitar abu ne mai matuƙar tada hankali. Dalili kuwa shi ne wannan bayani ne da ya fito daga wata hukuma da wato mun san a baya cewa ba ta maganganu marasa kan gado kuma ba ta mafiya magana ba. Tun da ka ga yanzu sun fito har sun yi irin wannan magana, to lalle wato akwai kyakkyawan zaton cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da suke nuna akwai masu kitsa wannan aika-aika. Kuma kamar yadda sanarwar ta nuna, hanyoyi biyu mutanen nan suke ƙoƙarin bi, ko dai su tada zanga-zanga na zub da jini, wato mummunan zanga-zanga wanda zai kawo zub da jini sosai har a ayyana dokar ta ɓace a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya kamar yadda ka faɗa, ko kuma wai su yi amfani da kotuna su ba da wato kamar umarnin a dakatar da rantsar da wanda ita hukumar INEC ta ayyana cewa ya ci zaɓe. To, duka waɗannan hanyoyi guda biyu hanyoyi ne waɗanda doka ba ta yarda da su ba, musamman hanya ta farko haramtaccen abu ne kuma babban laifi ne wanda wato hukuncin kisa dokokin Najeriya suka daura, domin to kamar zagon ƙasa ne ga ƙasa idan ka ci wato za ka tada tarzoma har a kasa rantsar da wanda za a rantsar, wato wanda aka ayyana cewa ya ci zaɓe. Kaga kenan wannan hanya ta su ta farko na ƙoƙarin tada tarzoma kusa da ranar rantsuwa domin kada a yi rantsuwa, wato ba kawai haramtacciya ba ce, babban laifi ne wanda ake kira treason, wanda hukuncin kisa ne a kai a dokokinmu na ƙasa. Maganar amfani da kotuna wajen dakatar da rantsuwa shi ma haramtaccen abu ne, domin dokokin Najeriya sun nuna cewa haramun ne wata kotu ta bada wani
wato umarni wanda zai hana rantsar da wanda aka riga aka zaba har aka ayyana a matsayin zababbe. Amma ba wannan yake hana idan mutane suna da korafi su je gaban kotu su gabatar da korafinsu a gaban kotu su gabatar da hujjojinsu. Idan kotu ta ga cewa korafinsu karbabbe ne tana so ta yi wani abu akan zaben ko na rusawa ko kuma ta bada wani umarni wannan za ta yi. Amma waɗannan hanyoyin hanyoyi ne da za su iya kawo mummunan barazana ga demokradiyyarmu, za su kuma iya wato tada tarzoma ko kuma tada hankali a ƙasar baki ɗaya.
To amma barista, wannan yunkuri da wasu suke yi daga cikin ana zargin ko 'yan siyasa ne ko kuma daga cikin wasu jami'an gwamnati ne zuwa gaba, kana ganin kamar ƙasashen duniya za su yarda da cewa Najeriya demokradiyyarta ta girku?
A gaskiya idan har wannan abin ya faru, ko da yake ba zai yiwu ma ya faru ba, Malam Hafizu, wato maganar da ake na cewa wai za a kafa gwamnatin rukun kwariya kwata-kwata, dokar Najeriya ba ta san wani abu gwamnatin rukun kwariya ba.
To wai wannan dalilai ne masu ke janyowa a kafa ita gwamnatin rukun kwariya?
To sai biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da ma wasu tambayoyin da baban laye wa Bulama Bukarti, lauya mai sharhi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka tauka mai ba.
Sanin inganci da mahimmancin mata wajen kokarin tausayawa al'umma kai tsaye wajen gudanar da harkokin demokradiyya, wannan yakan sa mazan ba sa bukata, domin suna ganin idan suka bai mata dama suka samu irin wa'annan gurabai, to wata ran za a kai gabar da su za a daina zabar su. Ba sa taimakawa matayen da gaske wajen ba su gudunmawa ko ta kudade ko kuma ta su shige musu gaba.
Inda ga 'yan takarar nan za ka ga 'yan takara ta fito da kyar, ma jam'iyyar mata ci kyauta za ta ba da form din, amma sai ta wahala macen ma kafin jam'iyyar ta ba ta form din da za ta tsaya takara, shi ta kai ruwan rana.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Zaben shekara ta 2023 da aka gudana a Najeriya ya bar baya da kura a bangaren takarar mata, duk da yake har yanzu akwai zabuka kalilan da ba a kammala ba. Kamar yadda muka alkawalta, mun gayyato masu ruwa da tsaki da kuma sa ido kan harkokin siyasa da fafatukar mata domin nazarin wannan lamarin. Barin hannun taku ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawar.
Domin tattauna wannan batu, na gayyato Honorable Maryam Umar Kofar Mata, wacce ta nemi jam'iyyar APC ta tsayar da ita takarar dan majalisar tarayya daga mazabar birnin Kano da kewaye. Kuma na gayyato barista Amina Umar, lauya ce da take sharhi kan lamuran yau da kullum, musamman al'amuran da suka shafi iyali da zamantakewar mata da yara. Kazalika muna tare da comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo, shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da suka shafi sha'anin jagoranci da shugabanci. Honorable Maryam, tunda ke kika shiga akadama da ke, menene kike ganin cewa ya sababa mata sun sami koma baya a wannan zibi na gwamnati ko na zabuka da aka yi a matakai daban-daban?
Kamar yadda kai ma ka faɗa da tunda farko, kusan gaskiya ne mata sun samu karancin wakilci a majalisun jihohi da kuma matakan majalisu na tarayya. Ba dan komai ba, saboda wato mata muna fuskantar kalubale kala-kala. Na farko, akwai kalubale akan kanmu matsayin mu na 'yan siyasa tsakankanin mu da abokanan siyasar mu, wato maza. Mafiya yawancin lokaci su mazan ba sa yadda su sanya mace a gaba domin ta wakilce su ko kuma ta tsaya wani mataki da za ta zama al'umma sun zabe ta. Duba da cewar sanin inganci da mahimmancin mata wajen kokarin tausayawa al'umma kai tsaye wajen gudanar da harkokin demokradiyya, wannan yakan sa mazan ba sa bukata, domin suna ganin idan suka bai mata dama suka samu irin wa'annan gurabai aka zabe su, to wata ran za a kai gabar da su za a daina zabar su. Wannan kalubale na farko kenan. Abu na biyu wato shine ita kanta gwamnati da take magana cewar matan su shigo, da kuma kungiyoyi da suke shigowa su ta kiraye-kiraye mata su shigo su ba da gudunmawarsu don su tsaya ma kujeru daban-daban don su kasance an zaɓe su don a dama da su a harkokin gudanarwa na shugabanci. Wato abubuwan da suke faɗa yakan tsaya kusan a iya baki ne, ba wai abin da gaske ba, domin a ɓangaren gwamnati, gwamnatin ba ta ba da dama da gaske ga matan don su shiga. Haka zalika su kuma ƙungiyoyin da suke yin kira ba sa taimakawa matayen da gaske wajen ba su gudunmawa ko ta kuɗaɗe ko kuma ta su shige musu gaba akan bukatun da suke da shi lokacin da suke da bukatar wannan din. Wannan shine a matsaloli da ake samu na biyu. Sai kuma abu wato na uku da mu kanmu mata mukan fuskanci matsalar shine dangane da malamai da kuma shugabanni, misali kamar masarautu sukan taka rawa su ma sosai wajen ganin
shugabannin gargajiya
wajen ganin sun dakile mata a irin wannan gabobin. Misali kamar kujeru da akan tsaya, zaka ga bangaren addini su kansu malaman sukan samu matsala wajen karancin fahimtar junan su, domin zaka ga wasu malaman sukan ba mata ƙarfin gwiwar su yi ba laifi bane, wasu kuma zaka ga cewa malaman kullun suna suka a tsakankanin malaman ma akwai ƙarancin fahimtar juna a tsakanin su wajen ganin sun warware matsalar da ke addaba da shi wakilci ko shugabancin ƴaƴa mata. Wannan abin yana taka rawa ƙwarai da gaske. Haka zalika shi kansa wajen shugabannin gargajiya su ma sukan yi iya kokarin su ganin sun tauye wa mata haƙƙi. Don ba zan manta ba, lokacin da nake takara na sani kusan kashi uku akwai inda wasu mutane suka je suka samu mai girma gamna ya kai sau uku, suna zuwa suna cewa su fa ba su yadda ni mace na wakilce su ba, wanda wannan mutanen sa su ake gaskiya ba ra'ayin su bane. Yawanci ƴan siyasan mu da muke takarkaru da su a mazabu sukan hada kai da waɗannan mutanen ko bangaren addini ko kuma bangaren shugabanci na gargajiya, su hada kai da su domin su biya musu bukatar su. Misali inda a ce a wancan lokaci kamar ni da na tsaya takara da ban samu wannan kalubalen da yawa ba, ina tabbatar maka da labari ya sha bamban.
Amma honorable maganar da ake da waɗannan matsalolin ko kalubalen da kika faɗa, amma a baya za ki ga kujerun ku suna da yawa amma yanzu sai suka kare da yawa. Shine muke cewa me ya faru, misali tunda watakila yanzu ne ma ya kamata bayan an yi zaben nan har karo bakwai an yi an sake ana ganin cewa ya kamata a ci gaba.
To ai shine abin da nake gaya maka dai shi ka dawo kaiya, wato wayewa ce kullun take kara samuwa a cikin tsakankanin mutane. Idan da an samu goma yanzu zaka ga biyar ne ko hudu ko uku, dalili ne saboda kai yana wayewa, mutane suna fitowa, su matan suna sake tsunduma cikin harkokin, sannan su kuma kalubalen maimakon yayi baya sai yake dabbaka fiye da da, wannan yana sa ake samun matsala. Sannan kuma a lokutan baya su kansu mazajen basu gane muhimmancin waɗannan kujerun ba. Misali yanzu a Kano akwai mutanen da da'in an ce musu ga kujerar ba za su zo su yi ba, amma a wannan karan da su aka ringa kara kaina wajen neman sai sun zama.
Comrade, ka ji abin da ita honorable ta faɗa. Ɗaya daga cikin kalubalen da ta lissafa shi ne kamar ƙungiyoyi masu rajin demokradiyya a kyautata demokradiyya goyon bayan da suke baiwa mata kamar bai kai ya kawo ba. Kai kana da masaniya game da yadda harkokin ko kuma rawar da ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari na ciki da na ƙasashen waje suke taka wajen wanzar da demokradiyya a Najeriya, me zaka ce game da wannan abin da ta faɗa?
Wal magana da ta faɗa gaskiya ne. Abin da yake faruwa shine ainihin su ƙungiyoyin kawai faɗa suke a baki, amma ainihin a zo a yi abubuwan na zahiri na gaske, a zo a tabbatar da cewa an taimakawa matan, abin gaskiya baya yiwuwa. Na farko, tun da harka ce yanzu kowa abin da yake gani kuɗi ake samu a cikin harkar, saboda haka dukkan mutane da waɗanda suka kwashi kuɗi da waye-waye sun zo gaba ɗaya sun zo su ake a kai ga madafin iko a cikin wannan harkar. Su kuma mata suna daga gefe kuma suna buƙatar musamman ma watan abubuwa da za su yi zarafi na harkokin zaɓen. Ba harka ba ce ƙarama, tun da harka ce mai tsada yanzu.
ba irin ta da bace da zaka zo ka yi ta da arha wannan lokaci in ma ba zaka ba kowa kudi ba ai zaka
ba muna ganin kungiyoyin nan suna kawo tallafi iri-iri wani takan abin da suke cewa technical dabaru na hikimoyi da za a shiga siyasa nan da ma kudade amma yanzu kuma gashi kuna cewa kamar rawar da suke taka kamar ba ta da armashi
a matuwa suke ba kudaden tun daga ɗan takarar nan zaka ga ɗan takara ta fito da kyarma jam'iyyar mata ci kyauta za ta bada form din amma sai ta wahala macen ma kafin jam'iyyar ta bata form din da za ta tsaya takara shi ta kai ruwan rana ballantana a ce wai ta samu wasu kudade da za su yi tallan kanta a kafofin yada labarai misali ko te posters ko te town hall meeting da duk kudi ne duk wannan wasu abubuwa ne suke da bukata
haka yake sai dai ban katse maka hanzari ba mako mai zuwa da wannan batun za mu tashi idan Allah ya nuna mana Muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman da suka jibinci harkokin mata sai kuma Comrade Hayashi Aiba Ngogo shi ma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi shugabanci sai kuma jagoran tattaunawa wakilin Muhammad Ibrahim Kwari. A madadinsu duka da kuma sauran abokan aiki alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Muna ƙara muku albishir ku kasance tare da mu a ranar Lahadi da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya domin jin shiri na musamman domin mata da alheri.
Kai mata su ne duniya.
To madalla albarkacin watan Ramadana kuma ga karatun Alƙur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Danjuma, dalibi daga makarantar Ashabul Kasuwa Waki wanda ke cikin kasar Kamaru a birnin Yaounde a Angon Prefecture. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gogoro insha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani wajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul Azim
da wannan ne kuma muka zo ga shirin da take na karshe wato labarai a takaice
to baba ga labarai a takaice wasu fashe-fashe da suka auku da sanyin safiyar jiya Laraba sun girgiza birnin Melitopol da ke kudancin Ukraine da Russia ta bamiyi kamar da wani jami'i mai goyon bayan Russia ya bayyana Ukraine dai bata ce komai ba game da harin amma gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa.
To duka kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo muku a daidai karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad da zai daidai da karfe 7 a agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya da gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya kuma ba da umarni da injiniyan mu ta wannan safiyar Zainab Abdulrahman Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalamu.